Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalal FM, Niya, da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. Za a iya kama mu a Alpha Radio da ke kuma siya kasar Ghana, za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Yau Asabar 9 ga watan Fabrairu shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikin mu na kanan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu a jamhuriyar Niger, za ku ji cewa a yau ne ɗaliban ƙasar ke taron tunawa da wasu abokansu uku da jami'an tsaro suka bindige lokacin wata zanga-zanga.
Abin da ya tura dalibai a wannan lokacin sai to sai wannan shirin gwano matsalolin da suke cikin su ne a lokacin nan, matsaloli ne na karatunsu, matsaloli na ƙasar Niger ta cike cikin su.
Sannan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muku da shirinsa na jawabi daga dattawa. Bayan nan muna tafa da labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Sarkin kasar Thailand ya yi fatali da batun shiga ƴar uwarsa babba cikin wato shiga takara ta zama yar takarar Prime Minister kasar. A jiya Juma'a ne jam'iyyar Thai Raksa Chat ta sanar cewa Gimbiya Oburatana, mai shekaru 67 a duniya, ita ce yar takarar Prime Minister a zaben kasar a ranar 24 ga watan Maris. Makomar siyasar Gimbiyar ta huskanci matsala ne a lokacin da kaninta sarkin ya fitar da wata takaitaccen sanarwa yana mai cewa takarar da yar uwarsa za ta shiga bai dace ba, kuma hakan ya saba wa gargajiya da al'adun kasar. Jam'iyyar Thai Raksa Chat ta fitar da wata sanarwa a yau Asabar tana faɗin cewa ta amince da umarnin masarautar. Phuanton Pawakapan malami ne a wato na kimiyyar siyasa a jami'ar Chulalongkorn ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun Faransa na AFP cewa rashin amincewar sarkin ga takarar ƴar uwansa hakan ya ɓata shigar takarar gabaki ɗaya. Jam'iyyar Thai Raksa Chat ta faɗa a yau Asabar cewa tana mutunta gargajiya da kuma al'adun masarautar. Wakilin Amurka da musamman a Koriya ta Arewa Stephen Began ya ce an samu nasara a tattaunawa da Koriya ta Arewar da ake yi a jiya Juma'a a Pyongyang akan shirya taron koli na biyu tsakanin shugabannin kasashen biyu a ranaku 27 da kuma 28 na wannan watan Fabrairu. Ya ce ba mu san inda za a gudanar da taron ba, amma dai muna cikin tattaunawa da Koriya ta Arewa kuma an samu nasara a tattaunawar, inji Began yayin da yake ganawa da ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu Kan Hwanya a yau Asabar a birnin Seoul. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar a shafinsa na Twitter tun da fari cewa ganawarsa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un za a gudanar ne a birnin Hanoi ta kasar wato Vietnam. Began ya ce shugaban kasa yana zuba ido akan ganin mataki na gaba a wannan ganawar. Ya ce akwai babban aiki sosai da za mu yi da Koriya ta Arewa daga yanzu har zuwa lokacin da za a yi wannan ganawar. Ya ce amma yana kyautar zaton da zaran bangarorin sun himmatu, to ko shakka babu za a ciyo gagarumin nasara. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani lauya ya ce hukumomin Tunisia sun yanke wasu mutane 7 hukuncin rai da rai, kana suka yanke hukunci akan wasu mutane da dama dangane da shari'a da aka yi akan hare-hare guda 2 a wurare daban-daban a Tunisia a shekarar 2015, lamarin da ya halaka mutane 60 wanda galibin su 'yan yawon bude ido ne. Samir bin Amor shi ne lauyan ɗaya daga cikin mutane 44 da ake shari'a a kansu. ya ce an yanke hukuncin na yau Asabar ne sabili da mummunan harin da aka kai wa shahararriyar gidan ajiye kayan tarihin nan ta kasar da ake kira Bodo da ke gabar teku inda aka kashe mutane da dama. Ya ce wasu da ake yi wa shari'ar sun samu hukuncin zaman gidan yari tsawon shekaru 16, wasu kuma sun samu watanni 6, kana an sallami wasu 27 a cikin waɗanda ake zargin su da kai hare-haren, sai dai babu wani da aka yanke masa hukuncin kisa. Kungiyar ILA ta ɗauki alhakin kai waɗannan hare-haren tare da wani hari da aka kai a otel ɗin Imperial, lamarin da ya lalata sashen yawon bude idon kasar Tunisia, kana idan yau hankalin gwamnatocin kasashen waje suka yi ta matafiya kashedi akan zuwa kasar Tunisia. Anthony General mai riko a nan Amurka Martin Whitaker ya fadawa majalisar dokokin Amurka cewa babu inda ya taba yin katsalanda a cikin aikin bincike na wanda mai bincike na musamman akan Rasha yake yi yayin da Democrat ta samu rinjayi a majalisar wakilai kuma ta kara kaimi wurin ci wato binciken Donald Trump. Democrat wanda a cikin wannan lokaci ta kwace karfin kwamitin shari'a na majalisun ta yi ta cin karo a lokacin sauraren Whitaker wanda ke gabta kammala aikinsa a jiya Juma'a. Tana yiwuwa sauraren na jiya Juma'a shi ne kadai lokaci da 'yan majalisun za su samu damar tattaunawa da Whitaker wanda ake masa kallo kwato a hannun daman Trump.
Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A jamhuriyar Niger, yau ɗaliban ƙasar ke taron tunawa da wasu abokansu uku da jami'an tsaro suka bindige lokacin wata zanga-zangar neman inganta yanayin rayuwa da na karatu a ranar Juma'a watan Fabrairu shekarar 1990. Shekaru 29 bayan faruwar wannan lamari, har yanzu kungiyar ɗalibai ta USN na fafutukar ganin an gudanar da bincike domin hukunta masu hannu a wannan kisa. Wakilin muryar Amurka Sulabu Min Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Madar hanyoyin da ake kira rumfon da Marseille dake gabda mashigar gadar Pont Kennedy birnin Yamai kenan a wannan rana ta Asabar 9 ga watan Fabrairu, lokacin da dalibai suka yi dandazo a taron gangamin da suka shirya don nuna bakin ciki a game da kisan wasu daliban jan Aremai uku waɗanda suka hadu da ajalinsu a yayin da jami'an tsaro ke kokarin murkushe wata zanga-zangar tayar da mahukuntan wancan lokaci daga barci a dangane da bukatun dalibai. Idar Algabit shine sakataren kungiyar dalibai ta kasa USN.
Abin da ya tura dalibai a wannan lokacin su fito su yi wannan shirin gwano matsalolin da suke cikin su ne a lokacin nan, matsaloli ne na karatun su, matsalolin da kasar Niger ta cike cikin su. To an samu aho demokrasiya a wannan shirin gwano wanda aka amin demokrasiya mai isa kai ne Abdul Mansagir da Aliyu na Hanci, ba haka suka so ta ba. Ba su so wannan mutane su zo su sa shabba su yi dabibi su ci amana kasar Niger. Kenan wannan kokowa hito da shakka ne kowace shekara da labai suna hitowa dabibi su nuna da wannan koko ci gaba za a yi da ita. Kuma wannan kashirwa ta a samu a hido haƙin ɗan kasar Niger, a hido haƙin dalibai wanda suka rasa rayukansu, za a ci gaba da wannan koko.
Shekaru 29 bayan kisan waɗannan dalibai, har yanzu an kasa gano masu hannu a wannan ɗanyen aiki, lamarin da ke ƙara ɗaurewa ƙungiyar dalibai kai. Inji Abdullahi Isa Abubakar.
Abun takaici anan shine mun yi tsamman waɗanda yau suke mulkin ƙasar, waɗanda yau suke nan suna ta hedda justice ta ƙasa don ku doka, mun yi tsamman yau sun huddo ma waɗannan ɗalibai haƙƙin saboda su suka yi gwagwarmaya kamin mu zo da suna ɗalibai sun yi ta kokowa suna a sakawa waɗannan ɗalibai da aka kashe a saka musu. Yau ya kasance su ne suke jagorantar ƙasa, amma abu ya kai inda sun zo sun ƙara notsar da ma dosai in sun ƙara yin ƙasa da shi zancen ba ma su son a kawo shi ko kaɗan.
A shekarar 2017 ma wani ɗalibi da ake kira Mala Bagale ya haɗu da ajalinsa a yayin zanga-zangar ɗaliban jami'ar Yamai ta ranar 10 ga watan Afrilu, ba idan mamman Laminu mai kanti da ya kwanta dama a lokacin da ɗalibai suka fito kan tituna a Zandar. Abinda ya sa kungiyar USN ke ganin lokaci yayi da hukumomi za su dauki matakin takawa wannan mummunar abi'a birki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar mana da shiri na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Eli Kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Kakakin sojin Najeriya Brigadier General Sani Kuka Sheka ya yi ritaya raɗin kai bayan aikin fiye da shekaru 30. Hukumar zaben Najeriya ta dakatar da rawar rajistar zabe ga waɗanda ba su karɓa ba daga juma'an nan da ta gabata. Kakakin hukumar Aliyu Bello.
Da misalin karfe 3 za a rufe ba da kati wanda ya rita bai karɓa bai hanzarta je karɓi nasa a karamar hukumar gurin da ya yi rijista din.
Jagoran labarun zabe ta muryar Amurka a Najeriya Giras Alheri Abdu ta iso Najeriya.
Wakilan mai a duk inda suke za su tafi inda aka aika su domin aiki domin su kasance ce ido da kunnuwan masu saurare.
Dan takarar SDP na Gombe Professor Rufai Alkali ya ce jam'iyyar su Buhari za ta zaba a tarayya.
Ya suka ce amara shi shugaban kasa Muhammadu Buhari a wannan zabe da za a yi na 16 watan Fabrairu. Wannan tsari da muka yi ba maja bane.
Ana ci gaba da jaje ga mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo bisa tsallake rijiya da baya a hatsarin jirgi mai saukar angulu. Nasura da Maili Kaya madar Amurka daga Abuja.
To yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su saki yi ma ƴan arewacin Najeriya jawaban su ne shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja Sheikh Muhammad Ibrahim Duguri da kuma shugaban kungiyar Kiristan Najeriya Shiyar Kano Rabara Murtala Mati ga Sheikh Ibrahim Duguri.
Assalamu alaikum. Barkamu da haka musamman masu sauraron wannan kafata sashen wasu na muryar Amurka. In Najeriya da kuma duk inda Bahaushe ko mai jin Hausa yake, ina gabatar da sallama tare da ainihin fatan alkhairi gare mu, musamman dangane da halin da muke ciki a yanzu. Ka wannan al'amari ne wanda ya kamata dukkan wani wanda ke da wata manufa mummuna shi ya zama masa darasi, inda aka iske wato mukan kyamaci junanmu da kuma kawo wasu musulmi musamman tsakanin Fulani na kiyaya da manoma da kuma sauran wasu jama'a da ke matakai daban-daban. Kamar jima babu ainihin wariya, babu kuma kawo wata musiba ko kuma sa'a da ya tafi da tsakanin mu. Mu'min nan duka abu guda ne, kuma mutane ne waɗanda Allah ya nufa da manufa. Manufar ita ce mu zauna lafiya mu yi mishi bauta don mu samu yardarsa a nan duniya da kuma lahira. Kuma mu sani cewa yadda Allah ya ga dama haka yake halittar mu kuma haka ya tsara mu, inda ya ga dama mun zamo abu guda. Da haka wannan damar da muka samu ba wai dama ce ta mu saba masa ko kuma mu faɗa da junanmu ko mu tsamaci junanmu ko mu tsakani junanmu ba, a dama ce ta kowa ya ba da gudunmuwar da zai iya bayarwa a lokacin da yake raye domin wannan rayuwar kuma ina sake ita ce in mun koma gare shi Allah din duk wanda ya abin ƙarai zai tarar da abin ƙarai shi a sakamakon hujjar nan jama'a. Haka nan wanda ya aikata abin banza saboda son zuciya ko kuma matsayin da ya samu ya amfani da damar sa don ya fitar da wasu, to shi ma zai ji sakamakon da ya dace da abin da ya aikata. Muna fata Allah ya tsaya da mu. Akwai alkhairai da yawa da kuma ainihin falala da ake samu, musamman ga wanda ya haƙuri da ɗan uwansa ya zauna da shi lafiya ya bi dokokin Allah, sa'annan ya yi ayyuka na ibada. Da haka ba wanda ya fi cancanta ya tsaya da junansa ko ɗan uwansa sai wanda ke fitar da ɗan nasa. Kuma kada mu mance duk abin da za mu riƙa a wajen Ubangijin ne, sai kada mu mance kawunanmu da iyayenmu da iyalanmu da ƙasarmu. Mu kaunaci ƙasarmu da kuma ainihin inda muke zaune, in nan Allah ya zaɓa mana mu zauna ba tare da ainihin mun kyamaci abokan zamanmu ko kuma mun yi wani furuci wanda zai kawo mana rahba ko tashi a tsakaninmu ba. Domin duk wanda ya yi amfani da damar da ya samu ya cutar da jama'a shi kaɗai, to babu shakka wannan musibar ba za ta tsaya a kansa ba. Koda a nan duniya yana gani ya tsira, to a lahira ba zai tsira ba. Kuma ya bar wa kansa mummunan tarihi, ko yarenka ko addininka da ma launinka, duk akwai su da bambanci a Najeriya. Amma ka Allah ya nufa mu zauna, ya haka ba mu da inda take wannan ƙasar illa mu yi mata addu'a. Addu'ar kuma da za mu yi mata kan mu ba wai ita kawai kanta ƙasar za mu yi, akwai su da kanin ƙasar ba, a'a ni wa kai ne. Domin yau idan kana ganin cewa kai ba kowa ba ne a Najeriya don baka da mulki ko dukiya, da wasu samu dukiyar komai kai ba ruwanka da su in an ga dama ma a fasa kowa ya rasa sai karshe kai an zanta wa kanka yanzu idan dukiya ke su waɗancan su riga sun kuma kai ne kake cikin buƙatar kai addu'a don a zauna lafiya kai da za ka yi kiwo ka yi noma ka yi dai makaranta kuma ka yi duk abin da kake da buƙata na yau da kullum da haka ina kira gare mu da sa wannan kasar a gaba mu yi kai mata addu'a yau muka je gidan da kasashe da muke samun labaransu yadda tashin hankali ya kai su ga ɗaukar cewa da rashin zaman lafiya da kuma samun duk abin da suke nema babu shi ko da akwai shi an samu ba za a iya zama a ci shi da kwanciyar rai ba ba abin da ya kawo haka illa rashin kwanciyar hankali da haka muna ta addu'a kuma za mu ci gaba da addu'ar cewa Allah madaukakin sarki ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya da kuma ƙasarmu da duk da muke zaune baki ɗaya kuma babu abin da zai kawo mana wannan bayan mun yi addu'a shi ne mu cire wato tsammani daga shekaru kuma shekaru shekaru su ne waɗanda suke ingiza mu su tuta mana ko su rubuta mana wutar ƙabilanci da kiyayya da gaba da kuma ainihin tashin juna a tsakaninmu musamman kamar yadda mu yi bayani tsakanin wato kudu da arewa ko tsakanin makiyaya da manoma ko tsakanin wasu al'umma dai waɗanda suke ganin su suna da wata buƙata ko kuma suna da wata ɗaukaka sai da sauran ɗan ƙasa don haka wannan ya zama wajibi mu cire wannan a cikin zuka mu yi ta addu'a wa ƙasar kuma addu'a nan da farko abin da za mu yi shi ne kowa ya dubi laifin da ya wa Allah ya sai zai koma ga Allah sannan ya dogara da wannan ya roƙi Allah da shi cewa waɗin nan bayan ka ne ubangiji mun tuba bisa dukkan kunakuran mu ko zunuban mu ka yafe mana ka ji ka sai muka zaunar da ƙasar mu lafiya ka ba mu ci gaba abin da muke gani ko muke ji a wasu ƙasashe na tashin hankali da musibu Allah ya kawo mana sauƙi ka kar ma ka kawo mana shi ƙasar mu baki ɗaya da ina kira ga jama'ar mu da waɗannan addu'o'i a lokacin da muke tare ko kuma lokacin da muke ware sannan kuma lokacin da muke keke ba tare da ma wani ya san mu ba mu yi tsakanin mu da mahallicin mu sai Allah da kafar mu za ta koma yadda yadda da muka sami tarihin ta kuma muka same ta za a samu karuwar arziki da ci gaba da zaman lafiya musamman kuma waɗanda suke neman mulki su ma su ɗauka cewa Allah ne ke ba da mulkin nan ba wani ba ba wata hikima ko dabarar mutum ba a'a in kai wa jama'a da suka zaɓe ka abin kirki to babu shakka kana kallon kanka ne na gaba domin kana zaune za ka ga shi za su nemi kamar ka zo ka tsaya a matsayin da ma baka da sabo kuma sai Allah ke nufi ka ya baka da haka mu yi haƙuri da juna da duk abin da Allah ya mana baiwa da shi mu ƙara taimakon ɗan uwan mu da ƙaunar junan mu da kuma ainihin sa ƙasar a gaba wajen addu'ar muna fatan Allah ya karɓa mana.
Shi ma Rabara Murtala Mati ya ce.
Sai madallo jama'a ina yi muku sallama a cikin sunan Yesu Almasihu. Ni ne Rabar Murtala Mati ɗan gora mataimakin shugaban ƙungiyar Kiristoci ta ƙasa a rehen jihar Kano. Ina so in yi tsokaci game da kace-kacen rayuka da ke faruwa a arewacin Najeriya. Allah a cikin hikimarsa ya sanya mu kasance a ƙasa ɗaya duk da bambance-bambance na harshe, ƙabila, jinsi, al'ada da addini da ke tsakaninmu. Haka Allah yake son ganinmu. Muna karanta yadda Allah ya rarraba harsuna ‘yan Adam a littafin fara sura 11 aya 7 zuwa aya 9. Da Allah ya so mu kasance da harshe ɗaya, al'ada ɗaya, addini ɗaya ko imani ɗaya da haka muke. Amma a cikin hikimarsa ya bar mu cikin waɗannan bambance-bambance. Muddin muna so mu tuni da zama tare, dole ne mu darjanta juna, mu riƙa fatan alheri ga juna. Mu riƙa faɗa alheri ga juna, mu riƙa ganin kimar juna, mu daina ƙyama ko rasa juna. Babu wata riba da rigima, rikici, faɗa, tozarta juna ko kashe-kashen juna zai kawo mana sai dai da na sani. Yesu Almasihu ya yi zaman lafiya da kowa kuma ya koyar da zaman lafiya da ƙaunar juna tsakanin mu mabiyansa da sauran mutane. A littafin Romawa sura 12 aya 14 zuwa 17 Ubangiji ya ce ku sa wa masu tsananta muku albarka, ku sa musu albarka kada ku la'ance su, ku taya masu farin ciki farin ciki, masu kuka kuwa ku taya su kuka, ku yi zaman lafiya da juna, kada ku nuna alfarma sai dai ku miƙa kanku da aikata ayyukan tawali'u, kada ku aza ku kanku ko masu hikima ne, kada ku rama mugunta kowa da mugunta, ku yi ta lura al'amuranku ku zama daidai a gaban kowa. Ya ku ƙaunar juna, kada ku yi ramuwa sai dai ku bar ruwa fushin Allah, domin a rubuce ta cewa ramuwa ta wace ni zan saka in ji Ubangiji. har ma makiyinka yana jin yunwa ka cire shi yana jin yin ruwa ka sare shi yan uwana masu bin yesu almasihu da sauran mutane jama'ar wannan kasa musamman arewacin Najeriya ina muka samu koyarwar tashin hankali ina muka samu koyarwar rashin hakuri da rashin gafartawa sau da yawa ina jin wasu kristoci suna sanin cewa mu ba za mu tsokane rigima ko rikici ba amma duk wanda ya ce mana kulle za mu ce masa cat ina muka samu wannan koyarwa yanzu almasihu ya ce a cikin littafin mata sura 5 aya ta 39 ina gaya muku kada ku ji a cuce ku amma in wani ya mare ka a wannan kurci ka jiya masa ɗayan kuma bugu da ƙari a littafin Ibraniya sura 14 sura 12 aya 14 Ubangiji ya ce ku himmatu da zaman lafiya da kowa ku zama a tsarkake in ban da kuwa ba wani wanda zai ga Ubangiji abin da kai shi da bakin ciki ƙasar mu Najeriya ta ga wasu jin ta da rikici fada kace kace juna da sunan addini musamman arewa kace kace rayuka a Plateau a Benue a Taraba a Adamawa a kudancin Kaduna da kuma Zamfara babu abin da wannan zai kawo mana sai dai ta kai shi da bakin ciki iyayenmu da kakanninmu sun zauna lafiya sun mutunta juna sun yi aiki tare sun kuma tunibar zaman lafiya tare menene yasa mu ba za mu yi hakuri da juna ba me yasa ba za mu daina raina da kyamar juna ba me yasa ba za mu haɗa kai da juna ba kwanke ciki da bani ikilisiya da da kuma limaman addinin musulunci Allah ya dora mana jagoranci jama'a ƙarƙashinmu kuma wata rana za mu ba da littafin yadda muka yi wannan jagoranci na jama'a muna da hakki mu riƙa yin wa'adi da hukumar zaman lafiya a ikilisiya da masallatai mu riƙa yin nasihar ƙauna da karanta mabiya wani addini ba sai addini kaɗai ba ina kira ga musamman manoma da makiyaya mu zauna lafiya a da can ba a samu da wa'annan rigingimu ba a da can da makiyaya da mazauna da manoma makwabta ne ana zaman lafiya ana cin ribar zama tare manomi zai kira makiyayi ya kai nono a gurinsa makiyayi kuma zai zo gun manomi ya kai hatsi a gurinsa an san mu da zaman lafiya an san mu da karanta juna an san mu da ƙaunar juna an san mu da mutunta juna menene ke faru ina muka samu wannan addinin Kirista bai koyar da tashin hankali da rigima ba in fact Yesu almasihu ma ya koyar da cewa kada mu rama in an cuce mu kada mu rama ba ma magana tsokano rigima ba a'a in ma an tsokane mu in ma an cuce mu kada mu rama mu yi addu'a mu zama lafiya da kowa don haka ina kira da musamman mu yan arewa yan Najeriya don Allah mu karanta juna mu mutunta juna mu yi zaman lafiya da juna wannan shi zai taimake mu ci ribar zama tare da Allah ya so mu kasance da imani ɗaya da haka muke da Allah ya so mu kasance kabila ɗaya da haka muke amma Allah ya bar mu da bambance bambance mu ina bukata ko mu zauna lafiya mu mutunta juna don mu ci ribar zama tare da wannan muke yi a ƙasar mu Najeriya fatan zaman lafiya taruwar arziki da kuma da tsawon zamantakewa a tsakanin mu nagode bisa ga
to nan muka kammala shirin mu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana
a gaishe ka ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon ya ce karfe 3:54 yanzu kuma sai labaran wasanni
wasanni a takaice
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Liverpool ta Ingila ta kuma darewa saman teburin gasar Premier ta ƙasar bayan da a yau ta doke Bournemouth da ci 3 da nema a mako na 26 na gasar hakan na zuwa ne kwanaki 3 da zakarun gasar yanzu haka wato Manchester City ta hau saman teburin na wucin gadi da yawan ƙwallaye haka ma ƙungiyar Manchester United ita ma ta daga zuwa matakin ta 4 a teburin gasar bayan da ita ma ta bi Fulham har gida ta doke ta da ci 3 da nema to sai dai hawan nata a matakin kan iya kasancewa na wucin gadi ya zuwa gobe idan Chelsea ta sami galaba a karawar da za ta yi da Manchester City a sauran wasannin gasar ta Premier da aka buga a yau. Arsenal ta doke Huddersfield da ci 2-1, Watford ta doke Everton da ci 1-0 nema, Cardiff ta bi Southampton har gida ta doke ta da ci 2-1, yayin da Crystal Palace ta karbi bakuncin West Ham suka kuma yi kunnan doki da ci 1-1. A kasar Spain kuma kungiyar Real Madrid ta haye matakin ta biyu a teburin gasar La Liga bayan da ta yi nasarar doke takwararta Atletico Madrid da ci 3-1. Casemiro da Sergio Ramos da kuma Bale su ne suka zura kwallayen da suka baiwa Real Madrid din nasara har ta sami haye takwararta ta Atletico a teburin gasar. Tsohon kocin Arsenal Arsene Wenger da takwararsa na Manchester United Jose Mourinho suna nan suna shirin komawa bakin daga na aikin horarwa nan da ƴan makonni masu zuwa. Rahotanni sun bayyana cewa shugabannin biyu sun so matattaunawa da wasu kungiyoyi, inda yanzu haka an tsara wata ganawa tsakanin Mourinho da shugaban kungiyar Inter Milan ta kasar Italiya domin yiwuwar komawarsa can karo na biyu. Shi kuwa Wenger tuni da ya sami gayyata daga kungiyoyi hudu, to amma ba ko daya daga cikin kungiyoyin gasar Premier. To amma a cikinsu akwai PSG ta kasar Faransa da Bayern Munich ta kasar Jamus da AC Milan ta kasar Italiya da kuma Real Madrid ta kasar Spain, wacce a can baya ta nuna sha'awar ta da kocin. Mai horar da ƴan wasan kungiyar Manchester United na rikon kwarya Ole Gunnar Solskjaer ya lashe zakaran koci na gasar Premier na wannan watan, inda ya kasance na farko da ya lashe lambar a kungiyar tun da gasa Alex Ferguson. Solskjaer ya sami nasarar wasanni 8 daga cikin wasanninsa 10 na farko a kungiyar, wacce ta lashe maki 10 daga cikin maki 12 da ke akwai a watan da ya shige. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Masu sauraro ga wannan sakon.
Talaka ka burkuka kuri'ar ka cinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Yayin da zaben Najeriya ke ta fara na 16 ga watan Fabrairu na shekara ta 2019.
Wace babban abin da za mu ba kasanmu shine zama lafiya da wadata.
Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari. Sun cika alkawari.
Sashen Hausa na muryar Amurka ba zai bako a baya ba, zai bi kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumadumin su.
Muryar Amurka daga Kaduna.
Muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran shafukanmu na sada zumunta.
Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya, sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafinmu na Facebook akan abubuwan da ke wakana.
A ranakun zaben kuma, a maimakon shirinmu na rabin sa'a da aka saba, za mu kawo muku shirin sa'a daya domin sanar da ku wayanar da ake toyawa.
Don haka, sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a kafin hannu.
Yanzu kuma sai labarai, amma wannan karin a takaici.
Sarkin kasar Thailand ya yi fatali da batun shigan ƴar uwarsa babba a cikin siyasa, inda za ta ke neman ta takarar firayim ministan kasar. A jiya Juma'a ne jam'iyyar Thai Raksa Chat ta sanar cewa Gimbiya Oburatana, mai shekaru 67 a duniya, ƴar takarar firayim ministan na kasar, wanda za a yi a zaben ranar 4 ga watan Maris na wannan shekarar. To sai dai makoman siyasar Gimbiyan ya huskanci matsala ne a lokacin da kaninta ya ce bai kamata ta shiga wannan takarar ba. Wakilin Amurka na musamman akan Koriya ta Arewa, Stephen Began, ya ce an samu nasara matuka a tattaunawa da Koriya ta Arewa wanda aka yi a jiya a Pyongyang akan shirya taron koli na biyu tsakanin shugabannin kasashen biyu, wanda za a yi a ranakun 27 da kuma 28 na wannan watan Fabrairu. Wani lauya ya ce hukumomin Tunisia sun yanke wasu mutane 7 hukuncin rai zaman yari na rai da rai, kana sun yanke wa wasu hukunci wanda suka hada da mutane da dama a shari'ar da aka yi ma wasu hare-hare guda biyu a wurare daban-daban a Tunisia.
To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goban Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da CD da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Utku Zahra Aminu Fage ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu wani lafiya.